Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna ci gaba da bin diddigin zargin da bako Ziri Abba Kyari yake yi wa yayansa shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya Malam Abba Kyari. Cikin shirye-shiryen mu da suka gabata, muna sauraron korafin bako Ziri wanda ya fara bamu labarin yadda batun kwangilar siyo motoci tsira hilas ga fadar shugaban Najeriya ta kasance tun farko. Duk da yake dai tun farkon fitowar wannan labari wasu na cewa an ya ko bako Ziri ba ɗan damfara ya gama da su ba. Ke masa shigar Malam Abba Kyari sai ga cikin labarin da ya bayar tabbas Malam Abba Kyari na zaman tamkar babban yaya gare shi kasancewar mahaifin bako wazirin ne rai na Abba Kyari har ya girma yayi karatu haka zalika kuma mun ji yadda ɗan sanda DSP Tijjani Bulama ya shiga wannan magana yayi kuma ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimaka wa wannan bawan Allah ya samu haƙƙinsa amma daga bisani ya samu kansa a wajen da ake ajiye ɗan Boko Haram a hukumar DSS tun farko dai cikin abokan bako Ziri da ya taranto kudade ya yi ta bayarwa domin neman wannan kwangila ne ɗaya daga cikin su ya hada shi da DSP Tijjani Bulama domin ya karbo masa naira sa miliyan 2 da ya bayar rance daga nan ne DSP ya shiga bincike a kai kuma za ku je da ta kasance bayan da ya kammala binciken sa suna na sarfi da Hashim Umar ku biyo mu cikin shirin
Tijjani ya yi binciken shi sai ya kira Abba Kyarin ya ce min shi fa bincike na duka ya nuna zargin a kanka ne tabbacin abin saboda haka in kafin nan da zuwa ranar mundane sun yi wannan abin kafin nan da zuwa jimma in ba ka mayar mishi hakkin shi ba ni zan sa wannan maganar media ta je duniya ta je komai to sai nan take Abba Kyarin kuma ya sa mutanen DSS sun zo sun kwashe sun taro sun zo gidan Tijjani Bulama DSP Tijjani Bulama sai sun zo sun kama shi sun je da shi zuwa DSS headquarter to daga sun je dama mun yi alkawarin akan ni da Tijjani shi zai rubuta mu akwai lawyer da mun yi magana da shi zai kai ni zuwa wajen shi sai mu je mu rubuta petition din mu zo mu yi submitting a EFCC to sai daga nan su mutanen DSS sun ba da umarni ma Tijjani ya kira ni in zo in yi signing petition din yanda muka yi alkawari da shi to daga na zo sai shi Tijjani ya kira ni na ce ina za mu hadu da kai ya ce ka zo Eagle Square ko Secretariat
to nan tsakiyar Abuja kenan
tsakiyar Abuja to sai na yi so zuwa wajen
lokacin da kana ina ne lokacin da aka kira ka
ina gida ne na iso zuwa wajen daga zuwa ne na tashi na iso zuwa wajen to daga nazo mutanen sai sun tambaye ni suka ce gane daga farko ma motar su yana buga dabar su yana nazo na same su sai sun kira ni suka ce kai ne bakon na ce eh ni ne bako wazirin sai suka ce to shikenan mu shiga ka shiga mu je sai na shiga motar nasu mun je muna hira da su
tare mun baya ta shi Tijjani Bulama me yasa ya kira ka kuma nan Eagle Square ba office ɗinsa ba ne waje ne kawai don da wajen taro sai bayan nan da ake ajiye motoci kawai idan mutum zai shiga cikin babban sakatariyar tarayya
to ka san ni ban san abin da ake cikin ba ban san ma an kama Tijjani Bulama an ja rike shi ba saboda haka ni na doka zan zo in same shi za mu je wajen lawyer a rubuta petition mu je mu yi submitting a EFCC to ashe
a ɗauka an yi wata mahaɗa ne kawai za ku gamu daga nan sai a wuce iya shi sai ka je sai ka ga wata mota tana ta sigina kawai a nan wajen Eagle Square
sai na yi so wajen sai an doke ni a motan mun je mutanen da sun doke ni ma duka kanure ɗan uwana ne
muna ma yin kanuri ɗin
sun tambaye ni suka ce kai ne ba ko na ce mene alakan ku da Abba Kyari a ce to shi ya nan ne zama ya tokaran kakana ne shi kuma zama ya nan ne yake to sai suka ce akwai wani abin da ya shafe ka da shi ne na ce eh to ya bani kungila a sunan kungila na biya kudi kaza kuma amma ban samu hakkina ba shi yasa ina so a kwato min hakkina sai suka ce to me ne halakan ku da DSP Tijjani Bulama sai na ce DSP Tijjani Bulama zama abokina ne.
Kuma wajen lokacin Tijjani Bulama?
Baya wajen, muna cikin mota mu muna tajin hakan kafin mu mun je zuwa headquarter, DSS headquarter. Na doka ma Tijjani ne ya mutanen su ne saboda ni ban san ran nashi ba lokacin ma. To na doka shine ya tura su su zo su doke ni mu je. To a she lokacin shi abban ne baya so wannan sirrin ya fita. Siyasa ya ji ya kama Tijjanin ya ji ya rike shi. To sai mun je DSS. Farkon da mun je zuwa DSS, farkon abin da sun tambaye mu, wannan sirrin ya fita ne yanda Tijjani ya yi magana akan zai sa wannan a media. To shi ne farkon abin da sun tambaye ni. Kafin ma su tambaye ni waye ne sunanka, daga ina ne ka taso, to sai farkon abin da sun tambaye ni wannan maganan ya fita ne.
Da kaga an nufi ka san dama can ka san ofishin DSS ne na Abuja.
Abuja ma sanadiyan wannan contract na abinan da Toyota Hilux wanda abai tikarin ya gayyace ni shine farkon zuwa na Abuja ban san ko ina ba cikin Abuja.
To ya kai ka gane cewa wajen DSS kuka je.
To lokacin da mun yi so na lura mutanen da uniform nasu da sauran abubuwan shine ya nuna mun nan fa DSS headquarter ne. To kuma su Tijjanin kuma anti-robbery squad ne. To saboda haka ni na doka ma Tijjanin kuma yana DSS headquarter ne. To ashe a lokacin Abakari ya sa a kama Tijjani a rike shi, sai ni kuma in zo zuwa wajen a rike ni tare da Tijjani. To sai na bayyana musu wannan sirrin bai fita waje ba. Daga ni sai Tijjani Bulama sai Bashir Abdullahi, wannan shi ne kawai wanda ya san sirrin, ba wanda ya san sirrin nan. To suka ce to alhamdulillah, shi ne farkon abin da suka ce mana. Sai sun doke mu.
To har kalmar ka tuna lalle kalmar alhamdulillah suka yi amfani da ita.
Eh, don ka nure ne ɗan uwana farkon siyasa. To sai nan ne mun haɗu da Lawan Daura, an kai ni obis nashi. Sai ya tambaye ni,
Lawal Daura shi tsohon shugaban DSS kenan.
Eh, ya tambaye ni akan abubuwan da ake ciki. Sai na bayyana masa duka
gaba a jikin tebur ka tunda ba ka san DSS ba, aka kai an da aka shigar da kai aka gane cewa shine Lawal Daura.
Ai, na san Lawal Daura saboda ana nuna a cikin news da sauran abubuwa ake nuna shi, ake cewa wannan shine shugaban DSS. To na ga foton shi, daga na gan shi na san shi ne Lawan Daura. To sai nan sun tambaye ni, suka ce me ya sa yanka yana so ya taimake ka, kai kana so ka tona asirinsa. Na ce ba tona asirinsa ba ne nake, ni ga shi yanayin da nake ciki, ba zan yi kwana cikin gidana ba. Mutane wannan ya dawo da polis yau, wancan gobe ya dawo da polis, shi ne abin da nake cikin. Saboda haka ni ba na so kwangilan ma ya bani haki na, shine abin da nake bukata. Sun fara doke statement namu, sai DSP Tijjani Bulama ya ce ba zai yi a doke babali kawai statement namu haka nan ba.
Wato ka gamu da shi a can dai wajen DSS ne shi Tijjani?
Eh, na gamu da shi. Na ce me ya kawo ka zuwa wajen nan din kuma? Sai ya ce mun gashi ai ya hanka ne shine ya kawo mu zuwa wajen nan. Saboda na ga mishi in bai baka hakin nan ba zan sa wannan magana a media. Shine sanadiyan da ya sa mutane sun kama ni.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu kawo muku tattaunawar da muke da DSP Tijjani Bulama da kansa, inda za mu tabbatar da gaskiyar labarin da bako wazira Abbakari ya bayar. Haka kuma har yanzu muna kokarin tuntuɓar shugaban ma'aikatar fadar shugaban Najeriya Malam Abbakari, domin ba shi damar kare kansa bisa wannan zargi da ake masa. Haka zalika za mu tuntuɓi hukumar DSS domin jin abin da za su ce game da wannan batu. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, ni Sarki Alhashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.